Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau wanda kuma ya kasance na ƙarshe a yau. Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yau daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kasancewa tare da ku da kuma gabatar da shirye-shiryen. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan ranar malamai ta duniya, yadda kuke gani za a kyautata wa malamai da kuma inganta harkokin ilimi, za mu kawo muku rahoto kan ƙiddar biri da ta ɓarke a jihar Bayelsa. Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-2655. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Sare, assalamu alaikum. Rundunar sojan Amurka ta tabbatar da mutuwar sojojin ta biyu, kana wasu sun samu rauni sakamakon hari da aka kai musu lokacin da suke sintirin haɗin gwiwa a jiya da sojojin Niger a kudu maso yammacin ƙasar ta Niger. Sanarwar ta ce ko baya ga waɗannan sojojin hawa kuma an kashe wani sojan da ke aiki tare da wannan rundunar, sai dai ba a bayyana ko ɗan wace ƙasa ba ce. Kawo yanzu ba wanda ba wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin. A can kasar Togo kuma ana ta samun ƙarin kiraye-kiraye ga shugaban kasar Faure Gnassingbé da ya sauka kan karagar mulki. Dubban jama'an kasar ne suka yi maci akan babban titin birnin kasar Lomé a jiya Laraba, suna kiran shugaban da ya sauka domin ƙin bin buƙatar tsarin nan na wa'adin zangon mulki sau biyu wanda mahaifinsa ya soke. Yanzu haka dai Gnassingbé ya shiga zagaye na uku kenan na mulkin kasar. Ko a watan da ya gabata sai da aka kashe mutane biyu a lokacin irin wannan zanga-zangar da aka yi a jiya, lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da kulki da kuma hayakin nan mai sa hawaye ga masu zanga-zanga. Sojojin Iraki sun samu nasarar kame garin Hawija wanda ke karkashin 'yan yakin sa kai na IS, kamar yadda Prime Minister kasan Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwa. Haidar Al-Abadi ya bayyana wannan nasarar ce a taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron a Paris. Al-Abadi ya kira wannan nasarar cewa ba ta kasar Iraki ce kawai ba, a'a, ta duniya ce baki daya. Sojojin Amurka da ke mara wa sojojin Iraki baya tare da haɗin gwiwar sojojin Lema ta ɗayan Shia da ke samun goyon bayan Iran, suna cikin san waɗanda suka taka rawar gani a wannan yakin ƙwato Hawija ɗin wanda aka fara tun ranar 21 ga watan Satumba. Yanzu haka dai sojojin na Iraki sun samu nasarar kwace kusan dukkan wuraren da ke hannun IS ɗin, ciki ko har da Mosul, birni na biyu mafi girma a ƙasar wadda aka kwato shi a cikin watan Yuni. Sai dai kawo yanzu ba wani cikakken bayani game da makomar fararen hula a wannan birni ɗaya da ya faɗa hannun sojojin na Iraki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A wuri ɗaya kuma Prime Minister Irakin Haidar Al-Abadi ya buƙaci sojojin Kurdawa da su cigaba da marawa sojojin ƙasar ta Iraki baya domin ganin an samu nasarar kakkaɓe 'yan ƙungiyar ta IS. Kana ya jaddada yakin goyon bayansa ga yunkurin na Kurdawa da suke yi na neman 'yancin cin gashin kansu. Prime Minister dai yana magana ne salin da ya kai ziyara a Paris, yana cewa gwamnatinsa ba ta son abin da zai kaita ga fito na fito da Kurdawan, amma kuma su sani su kwana da sanin cewa ikon gwamnatin tarayya zai ci gaba da kasancewa mai cikakken iko ne. A cikin watan da ya gabata ne dai Kurdawan na ƙasar Iraki suka jefa ƙuri'ar neman ɓallewa daga ƙasar ta Iraki domin cin gashin kansu. Shugabannin suka ce suna fata wannan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da suka kaɗa ya zame matakin farko na tattaunawa akan wannan batu da zai ba su 'yanci. Sai dai gwamnatin tarayya ta sa ƙafa ta yi fatali da wannan ƙuri'ar. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce a shirye gwamnatinsa take da taimaka wajen shiga tsakanin wanda zai samar da zaman lafiya tsakaninsu. An dai jima ana takaddama tsakanin gwamnatin ta Iraki da Kurdawan akan wane ne ke da ikon mallakan manya-manyan rijiyoyin mai da ke arewacin ƙasar. Yanzu haka ƙasar Bangladesh ta ce za ta gina sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a duniya wanda zai ɗauki mutane kusan rabin miliyan guda domin ɗaukar nauyin 'yan jinsin Rohingya da suka yi ƙaura daga ƙasar Myanmar. jami'ar kasar ne suka bada wannan sanarwa a yau Alhamis. Yan gudun hijirar waɗanda yanzu haka suke warwatse a sansanoni 23 dake kan hanya bakin iyakar kasar za a sauya musu matsuguni zuwa wuri guda dake wurin da ake kira Cox's Bazar. Ministan kula da haɗura da taimakawa Mufazzai Hussein Chauhari shine ya bada wannan sanarwa a yau Alhamis. Chauhari ya ce za a kulle duka sauran sansanonin da zaran an kammala sauya wa 'yan gudun hijirar matsuguni. Sai dai a wuri ɗaya Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta yi ba wa ƙasar ta Bangladesh na irin ƙoƙarin da ta yi na ɗaukar ɗawainiyar samarwa 'yan jinsin ta Rohingya matsuguni. Majalisar ta faɗa yau Alhamis cewa ta sake duba wannan lamari kuma wannan aiki zai ci kuɗi dala miliyan 434 domin agazawa 'yan jinsin na Rohingya da yawansu ya kai sama da miliyan guda da yanzu haka suke Bangladesh, ciki ko har da 'yan gudun hijirar na Rohingya wanda suka fara isowa sansanin kafin ranar 25 ga watan Agusta.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude tasar hotonnin namu a jihar Bayelsa Najeriya inda aka samu barkewar ƙyan dabbiri. Wakilin Mulamido Abubakar na da ƙarin bayani.
An samu barkewar allobar ƙyan dabbiri a jihar Bayelsa dake yankin Niger Delta a Najeriya, kamar dai yadda bayanai suka nunar. Ma'aikatar lafiya ta jihar ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce an keɓe kimanin mutane 10 da suka kamu da cutar, ana kuma neman wasu da dama da ake tsammanin sun kamu da wannan cutar domin su ma a killace su wuri daya. To sai dai kuma ma'aikatar lafiya ta jihar ta Bayelsa da ake da samfurin kwayoyin cutar ta allobar dabbiri a sashen gwaje-gwaje na hukumar lafiya ta duniya dake kasar Senegal domin tantancewa, yayin da sakamakon gwajin zai tabbatar ko alloba ce. Bayanai dai sun nuna cewa daga cikin mutane 10 da aka kebe akwai wani likita daya, kuma kalla mutane 49 ne ake nema domin a kebe su waɗanda ake zaton sun kamu da cutar. Wasu rahotanni kuma na nuna cewa mutane 10 sun mutu. Mr. Daniel Maxin shine commissioner ma'aikata watsa labaru a jihar ta Bayelsa, kuma na tuntube shi ta wayar salula. Yace yana cewa ne akalla mutane 10 ne lamarin ya shafa, kuma an kebe su wuri daya, ana nan ana kula da su domin gudun yaduwar cutar a sassa daban-daban na jihar ta Bayelsa. Sannan kuma a tsaye muke wajen ci gaba da daukar matakan da suka kamata a hukumance. Cutar dai ta samu asali ne daga biri da sauran dabbobi da ake shiga daji da su, kamar irin su barewa da dai sauransu. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To a gaida Lamido, kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan ranar malamai ta duniya da aka gudanar yau. Yadda kuke gani za a kyautata wa malamai da kuma inganta harkokin ilimi? To kafin mu bude layuka domin baku damar bada gudunmuwa ga wannan shirin, bari mu yi shimfiɗa da wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda Biyu ya aiko mana kan yadda aka yi bikin ranar a jihar Borno.
Gwamnatin jihar Borno ta kira ga kungiyoyin masu zaman kansu da su cigaba da dafawa harkokin ilimi a jihar, da yanzu hakan ke tangarari sakamakon illan da 'yan kungiyar Boko Haram sun saka ma fannin ilimin. Mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mamman Durko ne da ya bayyana hakan a ranar bikin ma'aikata da ake gudanarwa duk ranar 5 ga watan Satumban kowace shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Alhaji Usman Durko ya ce gwamnatin sun tada kafa wajen tabbatar da cewa an sake inganta harkokin ilimin zamani a wannan jiha da kuma biyan dukkanin harkokin malamin da ke ayyuka a wannan jiha da irin matsalolin da suke fuskanta. Yace za ku iya tuna irin matsalolin da rikicin Boko Haram ya haifar mana a bangaren ilimi, wanda ya kusa ma kasar harkokin ilimin baki daya, amma hakan ba zai samu mai kasa a kuyuwa ba don tabbatar da cewa mun inganta ko kuma mun ƙara bunƙasa batun ilimi a wannan jiha. Yace gwamnatin jihar Borno za ta yi duk mai yiwuwa tabbatar cewa ta kammala gyaran dukkanin makarantun da ke ƙananan hukumomin da aka sake kwatowa a hannun 'yan kungiyar Boko Haram, da ma gina wasu sabbi da ake kira mega school da kuma makarantun marayu da wannan ba da jimawa ba za su mu koyarwa a ciki. shi ma dai kwamishinan ma'aikatar harkokin ilimi na jihar Borno Comrade Musa Inokuo yayi wa iyayen yara ne albishir kamar haka.
He requested me to announce this gathering this morning that this morning he is releasing the payment of WAEC and NECO.
Yace gwamnati ya umurce ni in gaya muku cewa yau dinnan safe ya saki dukkanin kudaden NECO da kuma WAEC don a saki sakamakon jarabawan yaran da suka zana. Sai dai daga bisani mun nemi karin haske game da yawan kudin da aka ce an saka da kuma yawan daliban. Sai dai commission yace mana mu yi hakuri dan za su ci gaba da zama waɗannan hukumomi na WAEC da NECO. In suka fayyace duk abin da yake akwai za su mana bayani daga bisani. Na kuma tambayi shugaban kungiyar malamai na jihar Borno Comrade Bulama Bisi koya ma wannan rana take gare su ga abin da ke cewa
gaskiya rana ne daman wanda take in akwai abun farin ciki na malamai mu zo mu nuna farin ciki duk kuma in akwai bukatun mu malamai suna da korofin su kamar yadda na faɗa annual increment wato dan kadan karin da ake musu na shekara shekara ba su da shi promotion nasu ba su da shi uwa uba minimum wage din da ake biya aza ma'aikata malamai ba su samu ba so shi wayannan abubuwan sune wanda muka gabatar kuma muna tsammanin gwamnati ta sake jin mu kuma za su magance wannan abun.
Kai magana kamar kudin hutu da kuma karin kudin da ake biya na shekara shekara. Kuma har tsawon shekara nawa ne kuma kudin hutu na shekara nawa ne ba biya ba?
Kudin hutun da ba a biya ba tun 2012 zuwa yanzu wato kamar shekaru biyar kenan. Kudin shekara shekara wato annual increment ma kusan the same lokaci ne. Kudin promotion wajen 2008 zuwa yanzu malaman primary ba su samu ba duk wayannan abubuwan wajen shekara 9 kenan yanzu da ake.
Kuma wani hali za a ce malamai primary ke ciki ne a jihar Borno malamai ma gaba daya?
Gaskiya malamai gaba muna cikin halin juyaye. Wannan abun da ake magana na Boko Haram kusan malamai yafi tabawa kullum azza a yanzu haka malamai 500 da wajen 40 da wani abu wanda aka kashe wasu a gaban yaran su wasu a gidan su kuma rashin biya rashin kayan aiki duka wannan ya sa malami a Borno State na primary da gaskiya yana cikin halin juyaye. Kwanan nan a hanyar Dikwa malamin mu Nangala mota suna tafiya motar su ya bace aka bar su a baya ɗan uwan shi da family sa duk an kwashe shi da kansa an kashe shi a wannan hanyar. Wayannan abubuwan sune abubuwan da yake faruwa wanda ya maida gaskiya malaman mu suna cikin halin dardara.
Kwanan nan kamar zai kai watanni nawa?
Ba zai wuce wata ɗaya ba wannan abin da ya faru.
Shugaban kungiyar malamai na jihar Borno Comrade Bulama Bisi kenan ke bayani game da irin matsalolin da malaman su suka dinga fadawa da ma bukatun da suka mika wa gwamnati halin yanzu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To batun da za mu so mu je ra'ayoyinku kenan akan yau, kafin ku kintsa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla, kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan rana ta malamai da aka yi bikinta yau. Yaya kuke gani za a inganta rayuwar malamai da kuma harkokin ilimi baki ɗaya? To muna da wani a bisa layi. Wake bisa layi?
Mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bari-Bari, kuma sakatare na kungiyar mu da nasara daga nan jihar Nasarawa, Najeriya.
Yawa, to Malam Bashir, ranar malamai ta duniya.
Da alhamdulillah muna taya malamai murnan zagayowar wannan ranar da ake yi, amma a gaskiya a Najeriya malamai an mayar da su baya. In akwai waɗansu ma'aikatan gwamnati da za a inganta su, a inganta su da albashinsu da rayuwarsu da increment da dai sauransu, to malamai ne ya kamata a yi musu wannan. Amma abin da kake malamin sai kai wata da watanni babu albashi, to a gaskiya wannan yana kawo matsala sosai a wajen ilimi a Najeriya. Kuma yana da kyau gwamnati daga tun daga gwamnatin tarayya har jihohi har ƙananan hukumomi yana da kyau malamai a inganta su kuma a inganta ilimin Najeriya. Nagode da kin tela ne daga nan lafiya jihar Nasarawa.
To daga lafiya kuma bari mu nufi jihar Kaduna.
Amma an kira barka da dare.
Barka ka dai, barka da wuni.
Sunana Alhaji Musan Garo ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To ina gudunmuwarka ga shirin.
To alhamdulillahi inda ana so a faɗa gaskiya al'amari ne ba wani ɓoye ba nuku-nuku. Wannan rana ta ranar malamai rana ce ta bakin ciki a gurin malamai na farko kenan. Na biyu su idan muka ɗauka malamin makarantar boko a Najeriya ba a iya ba shi aure saboda ana ganin ba wani abu da yake samu. Da haka mu shawar da muke ba da a koda yaushe inda ana so malamai su daraja kuma su ƙara mutunci su ƙara daraja to malamin makarantar primary ya kasance aƙalla zai ɗauki kuɗi kusan naira 80,000 ko 100,000. Malamin secondary school a ba shi 200,000 da wani abu to za a inganta albashi. Amma idan muka ɗauka Altigras wallahi malamin makaranta wai a ce sai ya dawo daga karantarwa ya ɗauki mashin ya tafi a taɓa ko cancan na shi zai iya riƙe iyalin shi 18,000, 17,000 wani ma bai ma san abin da yake ɗauka ba. Da haka gwamnatin tarayya dole sai ta gyara wannan harka dukkan aka je neman aure za a ce wai Alli za ta ci Allah bai kiyaye mu ba lokaci.
Yawa to daga Alhaji Musa Garo a Kaduna har yanzu muna Kaduna wake bisa layi.
Anti na wuni na gajiya.
Lafiya lau wane ne nawa Kaduna?
Ina na Abdullahi Alhala Tela tashar mota kawo a Kaduna a tarayyar Najeriya.
Yawa kai koya kake ganin batun?
To gaskiyar magana yana da kyau daga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jiha yana da kyau su ƙara inganta albashin malamai da wasu haƙoƙinsu. Saboda gaskiyar magana al'amuran ilimi ya taɓarɓare ma misali a Najeriya ma gabaki ɗaya. To fatanmu dai yana da kyau dai gwamnatin nan yanda ta ce za ta inganta rayuwar mutane to yana da kyau gwamnati malaman makaranta su ne na farko saboda duk wani matakin da ka kai a wani a gwamnatance sai da malaman nan ka je aji ya koyar da kai da sauransu. To yana da kyau ka kai wani matsayi kuma a ce malaman nan ba za ka inganta musu albashinsu da wasu abubuwa ba saboda kaga su wasu suna da iyali kuma wa'ansu suna gida tsaya ne. To kaga in ba inganta musu ba ta yaya za su karantar da yara a cikin aziki.
To Malam Abdullahi har yanzu muna Kaduna wake bisa layi.
Haji Alheri barka da yammaci.
Barka ka dai wane ne nawa?
Sunana Murtala ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
Yawa to Malam Murtala kai kuma ya kai ina gudunmuwarka ga shirin?
To gudunmuwa na ji alheri malamai da za a kiyaye musu haƙƙoƙinsu ma kawai gaskiya isa a ce su rayuwarsu ya yi kyau ji daɗi su kuma ba da ilimi mai kyau. Na farko a ce albashinsu ƙa'idan da aka yi a dinga ba su alawansinsu a ba su kuma a dinga tura su irin ƙaro ilimi haka wa'innan kawai aka kiyaye musu ma wallahi ba za su koka ba. Amma za ki ga da yawa wasu lokuta albashinsu bai fito ba ba abinci ƴaƴansu su je makaranta su ma koro su kin ga ba za su samu nutsuwa ba da ilimi mai inganci ba. Shawara na kenan da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla mun gode Malam Murtala. To bari mu nufi birnin tarayya Abuja wake bisa layi Abuja.
Cikin albarka da yi.
Barka ka dai wane ne nawa Abuja?
Nana Kamal Bashir Muhammad daga Abuja.
To comrade ina taka gudunmuwar?
To anti in dai kika duba za ki ga cewar tsakani da Allah malami a Najeriya an bar shi a baya. Saboda in muka duba za mu ga cewar su ƴan baya yanda suka yi karatu ba za a haɗa shi ba da wannan lokacin. Domin in kin duba za ki ga cewar a yanzu malamin makaranta wani yana ɗaukar 15,000 wani yana ɗaukar 18,000 wanda kuma ni ina ganin cewar ga 'yan siyasa nan waɗanda suke kwace kuɗin jama'a ba tsaya an duba malamai ba wanda suka ba su ilimin nan har suka kawo makaman siyasa. Ya kamata a ce a inganta harkar ilimi. In an inganta harkar ilimi na cewar su manya-manyan ƙasar ta masu kwaso mutanen su dawo da su cikin gida Najeriya su yi karatu. To ina ganin cewar an gina turbar ilimi a ƙasar nan kuma za mu samu ci gaba kuma ina musu murna ta ranar malamai a yau din a jiya da aka yi zan ce ko yau ne. Allah ya taimaka musu.
To comrade Bashir daga birnin tarayya Abuja. Dama akwai wani a bisa layi a Kano. Kano kai ne ko kuma wane ne bisa layi?
Hello?
Wake bisa layi?
To kina tare da Umar Hafsuri Mullaja daga nan karamar hukumar Udil cikin jihar Kano.
Eh wato madalla ina gudun maka kai ga shirin ya kake ganin batun?
Yanzu ba ni
kana tare da mu Malam Umar?
Hello?
Yawa muna jin ka.
Ba radio kusa da ni ne wallahi. Kawai na yi tirai ne Allah ya taimaka mu samu.
Eh wato muna magana ne kan wannan ranar malamai ta duniya.
To ni kira na ga gwamnati gaskiya ya kamata ta inga tallafawa malamai sakamakon malamai ba sune nan ginshikin duk wani siyasa na Najeriya zaka ga mutun ya tafiyar da al'amuran su zaka ga ya samu matsayi babba amma he kasance an walakanta malamai. Ya kamata gwamnati ta sa hannu akan yadda za a inga taimakawa malamai musamman ma na Najeriya. Wannan shine ra'ayina daga Umar Hafsuri Mullaja da karan karamar hukumar Udu.
To madalla kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 5 saura minti 10. Kwantagora ke bisa layi. Kwantagora wake bisa layi a Kwantagora.
Alheri mama Amal injiniya mai gero make lulu Kwantagora.
To injiniya barka da yammacin yau.
Alhamdulillah ba mama.
Kai koya kake ganin batun?
Wato gaskiya gwamnati na da laifi game da matsalar malamai saboda ko shugaban ƙasa ko minista ko wani malamin makaranta shi amma an taho harkar ilimi an tabarbare an basu ne baya yanzu dan rabano yana kasar fara zuwa wurin dan mata saboda an mai da adun baya. To gaskiya ya dace gwamnati ta tsara hado darajar malamai ta zanka ba su haƙoƙin su gaskiya.
To ma injiniya to bari mu karasa a jihar Kano wake bisa layi a Kano.
To assalamu alaikum kina tare da Umar Ofisa Ungo Akulai mai fata dan kungiyar ta aminan juna daga nan jihar Kano Najeriya. Gaskiya ne wannan rana ta wato ba ake cewa malamai gaskiya kamata a ce a inganta malamai kai albashin su kuma bita ga irin ma'aikata wato dan alƙamasu to a ce sun zama masu ilimi wanda ake cewa akwai college ta horar da malamai da ake yi gaskiya yanzu babu irin wannan college ta horar da malamai ya kamata gwamnati ta haɓaka irin wayannan dan alƙa samu ana sauye yanzu ne mu ma wani malami ya ma lesson plan ba zai iya yi ma ba kaga wannan.
To lallai ka koro bayani sai dai kuma lokaci ya kasa mana sabili da haka gobe ma rana ce zamu ba ku wannan dama idan wannan na ci muku tuwa ƙuriya rana ce da za ku bayyana wannan ra'ayi. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kasashen Najeriya da Tunisia da kuma Masar na kan ganiyar samun tikitin shiga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta hukumar FIFA ta shekara ta 2018. Najeriya na da damar samun tabbacin shiga gasar idan ta yi galaba akan kasar Zambia a jere Asabar a birnin Uyo da ke kudancin kasar ta Najeriya. To sai dai da dan sauran rana a kaba ga kasashen Masar da Tunisia domin ko wucewar tasu ta ta'allaka ne da sakamakon wasu wasanni a can daban. Kasar ta Zambia ce kadai babbar barazana ga Najeriya da ke saman rukunin su na bi bayan da Tuni da fatan sauran kasashen biyu na rukunin wato Kamaru da Algeria ta disashe tun a watan da ya gabata. Najeriya wacce ke fafutukar shiga gasar ta duniya karo na uku a jere ta bi Zambia din har gida ta doke ta da ci 2-1 a karawar su ta farko a watan Oktoban da ya gabata. Hukumar kwallon kasar Ivory Coast ta bayyana nada tsohon dan wasan kasar Kolo Touré a matsayin mataimakin kocin babbar kungiyar kasar. Wannan shine mukami na uku da ake nada dan wasan a cikin makonni kalilan tun sa'ad da ya bayyana matsayarsa na jingine wasan kwallo. Touré na cikin ayarin masu horar da yan wasan kungiyar sa ta karshe wato Celtic. Haka kuma a baya kadan an nada shi a matsayin kocin matasa na kasar ta Ivory Coast wanda ya kunshi yan wasa masu takalle da a cikin gida. Ana sa ran Touré ya kasance tare da kocin babbar kungiyar kasar Mark Wilmots a wasan da kasar za ta buga ta neman shiga gasar cin kofin duniya da kasar Mali a gobe Juma'a. Kasashen Argentina da Uruguay da kuma Paraguay sun shirya haɗin gwiwar neman karɓar bakuncin gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2030. Shugabannin hukumomin kwallon kasashen uku ne suka tabbatar da hakan bayan wani taron tattaunawa da suka gudanar jiya Laraba inda suka cimma wannan matsayar. Gasar ta ƙarshe da aka gudanar a nahiyar kudancin Amurka Amurka ita ce ta shekara ta 2014 a kasar Brazil, lamarin da ya sa da wuya kasashen uku su yi nasara a fafutukar ta 2030 domin ko nahiyar Asia ce yake kan gaba, inda kasar China ke bukatar karbar bakuncin gasar a wannan shekarar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙarshen watan Satumba, gwamnatin Gaza ta Hamas ta bada sanarwar yarjejeniyar da suka kulla na barin hukumar Falastinawa ta jagoranci ƙasar baki ɗaya. Haka kuma Hamas ta yarda da zaman tattaunawa da ƙungiyar Fatah dake adawa da ita. Sa'annan kuma ta amince bisa ka'ida na gudanar da zaɓuɓɓuka a Gaza da gabar yammacin kogin Jordan. Gaza dai wani yanki ne a Falastinu da yake mulkin kansa, wanda Isra'ila ta kwace a hannun Masar a yakin Larabawa da Isra'ila na shekarar 1967. A tsakiyar 1990, ƙarƙashin yarjejeniyoyin da aka kulla a Oslo, Isra'ila ta maida haƙƙin kula da matakan tsaro da harkokin fararen hula na unguwannin Falastinawa masu yawan al'umma na Gaza da gabar yammacin kogin Jordan ga sabuwar hukumar Falastinu da aka kirkiro, amma ta barwa kanta damar tafiyar da ikon iyakokin da ke bakin ruwa da kuma sararin samaniya. Tun shekarar 2006, Gaza ke ƙarƙashin ikon Hamas, wacce ta hambar da jam'iyyar Fatah mai sassaucin ra'ayi. Burin Hamas tun da aka kafa ta shine kaddamar da hare-haren makamai kan Isra'ila. Amurka da Isra'ila sun ayyana ta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Sakamakon haka, tun shekarar 2006, Isra'ila da Egypt suka tsananta dokokin shige da fice da kuma samun kayan masarufi da wasu ɗaiɗaiku ciki da wajen Gaza. Mamaye Gaza da Hamas ta yi ya bar Falastinawa tsaka mai wuya tsakanin gwamnatoci biyu da shugaba Mahmud Abbas da kuma hukumar da ke da ikon kadaran kadahan akan wasu yankunan gabar yammacin kogin na Jordan. In bai cin yanzu, kokarin sasantawa sun sha cin tara. A ci gaba da cusa ikonta a Gaza, a ranar 3 ga watan Oktoba, Majalisar Ministocin Hukumar Falastinawa ta yi wani taro a Gaza a karo na farko tun shekarar 2014. Wakilin fadar shugaban Amurka a shawarwarin sasantawa na ƙasa da ƙasa, Jason Greenblatt, ya ce Amurka na maraba da kokarin samar da yanayin da jami'an Falastinu za su jara gamar yankin Gaza baki ɗaya. Ya ƙara da cewa, za mu ci gaba da nazarin wannan ci gaba da aka samu sosai, a yayin da a lokaci guda kuma za su matsa wa jami'an Falastinu da Isra'ila da masu ba da gudunmawa ta ƙasa da ƙasa lamba don su ci gaba da kokarin ganin an inganta yanayin al'umma a Gaza. Amurka ta jaddada cewar dole ne kowace gwamnatin Falastinu ta yarda da kasancewar Isra'ila a matsayin ƙasa, haka kuma ta yarda ko kuma ta mutunta yarjejeniyoyi da yarjejeniya game da alhakin da ke tsakanin hukumomin tare da yin tattaunawa cikin lumana. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda Nazir Ahmed Hausawa ya fasara ya kuma karanto kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Kusan rabin 'yan adawar Majalisar Dokokin Ƙasar Cambodia masu hamayya na tsare gidan kurkuku, wasu kuma sun bar ƙasar, ciki ko har da shugabanninsu, yayin da ake ci gaba da muhawarar rusa jam'iyyar tasu. Yanzu akwai wahala a ce an ceto demokuraɗiyya a cikin ƙasar ta Cambodia, in ji wata shugaban jam'iyyar National Resources Party, Motus Sochu, wadda ita ma ta alce a ranar Talata da ta gabata, ta ce ta ɗauki wannan matakin ne domin ta samu labarin cewa ba makawa ita ma za a kama ta. Rundunar sojan Amurka ta tabbatar da mutuwar sojojin ta biyu, kana wasu sun samu rauni sakamakon harin da aka kai musu lokacin da suke sintirin haɗin gwiwa a jiya da sojojin Niger a kudu maso yammacin ƙasar ta Niger. Sanarwar ta ce ko baya ga waɗannan sojojin haka kuma an kashe wani sojan da ke aiki tare da wannan rundunar, sai dai ba a bayyana ko ɗan wace ƙasa ba ce. Sojojin Iraki sun samu nasarar kame garin Hawija wanda ke ƙarƙashin 'yan yakin sa kai na IS, kamar yadda Prime Minister ƙasar Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwa. Haidar Al-Abadi ya bayyana wannan nasarar ce a taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a Paris.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da lafiya uwa jiki na Jummai Ali. Kamar kullum za ku rika sauraron wannan shirye-shiryen da kuma ƙari a shafinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Julie Gresham da Ladan Ibrahim a yau da ma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauyin lafiya da alheri.